This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Ibrahim Ka Almasi Garba ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Talata 9 ga watan Yuli. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Mahmud da kanun labarai.
Ƙungiyar tsaro ta NATO ta fara taron ta na koli a yau Talata a nan Washington DC. Dakarun Isra'ila ranar Talata sun zafafa hararen da suke kaiwa Gaza duk da gargaɗin da shugabannin Hamas suka yi wanda ke cewa hakan zai iya haifar da matsala ga tattaunawar neman tsagaita wuta da ake yi. A yau ne kuma za a kara a zagayen kusa da na ƙarshe a gasar cin kofin nahiyar Turai na Euro 2024 wanda ake yi a Jamus inda Spaniya za ta haɗu da Faransa.
To, kanin labarin kenan. A babin rahotanni za a ji cewa a ci gaba da soke lasisin kamfanonin haƙar ma'adanan ƙasashen yamma da gwamnatin mulkin sojin Niger ke yi. Yanzu ta soke lasisin haƙar ma'adanin uranium na kamfanin GOVAS na ƙasar Canada.
Wannan soke-soken lasisin da ake yi na haƙo ma'adinai na ƙasa yana da alaƙa da kamar hulɗar da ke da Niger da Rasha. Saboda mi wannan yanayi da muke ciki dama ce zai samu ta bude idon shi musamman bisa duka irin abubuwan da ke wakana wajen ɗibar arzikin ƙasa.
Za kuma a ji wani rahoto na musamman kan taron ƙungiyar NATO da aka fara yau a Amurka. Kamar kowane yammacin ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa, inda yau shirin zai tabo bayanan ƙwararru kan yadda za a bunƙasa noman kayan abinci a Najeriya biyo bayan gargaɗin hukumar abinci ta duniya. Za kuma a ji wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraro, amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Ƙungiyar tsaro ta NATO ta fara taronta na koli a yau Talata a nan Washington DC. Taron da ajandarsa za ta fi mai da hankali kan yadda za a ci gaba da nuna wa Ukraine goyon baya domin yaƙar mamayar da Rasha ta yi mata. Ana sa ran shugabannin ƙungiyar ta NATO za su cimma matsaya ko samar da wani tsari kan yadda mambobinta za su ƙara taimakawa dakarun Ukraine.
This summit will celebrate 75 years of the greatest defensive alliance in
the Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin kenan har ila yau yake cewa wannan taron koli zai yi murna cikar wannan kawance ta fuskar tsaro da aka kwashe shekaru 75 da kafashi ya kuma ƙara ƙarfafa tsaron ƙasashen mu. Ana kuma sa ran ƙasashen za su faɗaɗa alƙawura da suka yi ko samar da sabbi kan bada gudunmawar makamai musamman na kare sararin samaniyar ƙasar ta Ukraine. Su kuma fatattaki dakarun Rasha daga iyakokin ƙasar. Kazalika taron zai tattauna kan yadda za a shata hanyar da ƙasar ta Ukraine za ta zama mamba a ƙungiyar ta NATO. A gefe guda kuma Ukraine ta ayyana yau Talata a matsayin ranar makoki, sannan kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kira taron gaggawa bayan jerin hare-haren da Rasha ta kai da makamai masu linzami a Ukraine waɗanda suka halaka mutum 37 suka jikkata sama da mutum 170. Daga cikin wuraren da harin na Rasha ya fada akwai wani asibitin yara a Kyiv babban birnin ƙasar. Harin da magajin garin na Kyiv Vitali Klitschko ya kwatanta a matsayin ɗaya daga cikin munanan hare-hare tun da aka fara wannan yaƙi.
Rescue operations stretch into a second day at a major Kyiv children's hospital.
Wakilin kamfanin dalancin labarai na AP kenan yake cewa an shiga yini na biyu a kokarin da ake yi na ceto waɗanda hare-haren suka ritsa da su. Yayin da shugaba Zelensky ke cewa dozin-dozin ɗin mutane ne suka mutu sannan kusan mutum 200 suka jikkata. Shugaban Amurka Joe Biden a nashi ɓangaren ya kwatanta hare-haren na Rasha a kan Ukraine a matsayin wani mummunan abu da ya kamata ya riƙa tunawa mutane da irin muguntar Rasha, yana mai jaddada goyon bayan Amurka ga Ukraine. Ita dai ƙasar ta Ukraine ta sha yekuwar neman ƙawayenta su kai mata ɗauki musamman don ta kare sararin samaniyarta. Dakarun Isra'ila a ranar Talata sun zafafa hare-haren da suke kaiwa Gaza duk da gargaɗin da shugabannin Hamas suka yi wanda ke cewa hakan zai iya haifar da matsala ga tattaunawar neman tsagaita wuta da ake kan yi. Dakarun Isra'ila sun ce har-haren sun kaikaci yankin da ake kira Shejaya, inda suka kashe wasu dozin-dozin ɗin mayakan Hamas. Ofishin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya nuna damuwa a yau Talata kan har-haren da dakarun na Isra'ila suke kaiwa, da kuma umarnin neman fararen hula su fice daga wasu yankuna. Ofishin ya ƙara da cewa umarnin wanda aka bayar a ranar Lahadi ya yi kira ga fararen hula da su koma yammacin Gaza domin kaucewa rikicin. Amma kuma sai ga shi dakarun na Isra'ila suna kai hari waɗannan yankuna. Ita da Isra'ila ta ce mayakan na Hamas na ƙara haɗa kansu a waɗannan yankuna da take kai hare-hare. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To, an jima kaɗan, Mahmud zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Niger, inda a ci gaba da soke lasisin kamfanonin haƙar ma'adanai na ƙasashen yamma da gwamnatin mulkin sojin Niger ke yi. Yanzu ta soke lasisin haƙar ma'adanin uranium na kamfanin Goivex na ƙasar Canada, al'amarin da ake ganin ci gaba ne da nisanta, wato nisantar yamma da kuma karkata ga China da Rasha da jamhuriyar Niger ɗin ke yi. Daga Agadez ga Hamid Mahmud da cikakken rahoton.
Ma'aikatar kula da ma'adanai ta Niger ce ta sanar da kamfanin na Govex mallakin kasar Canada cewa daga yanzu ba shi da wani sauran izini na ci gaba da aikin haƙar ma'adanan uranium a madawaila da ke arewacin kasar wanda yanzu ke ƙarƙashin mallakin al'umma. Sai dai a cikin wata sanarwa da kamfanin ya fitar, ya bayyana cewa yana da ƴancin da zai ba shi damar ƙalubalantar matakin gwamnatin Niger na soke lasisinsa na haƙar ma'adanan a gaban ƙwararrun kotun cikin gida da na ƙasa da ƙasa. Kuma wannan na zuwa ne a daidai lokacin da kamfanin ke karɓar bashin dala miliyan 200 domin gudanar da aikin sa na haƙar ma'adanan a arewacin Niger. To sai dai kungiyoyin da ke sa ido kan yadda ake haƙo arzikin ƙarƙashin ƙasa a Niger ta baki Abdullahi Muhammad na ganin wannan matakin da gwamnatin Niger ta ɗauka abin a yaba mata ne.
Ba ma yanzu ma bai kamata a soke shi. Ya ci a ce da tushe ma gwamnatin da ya zo yanzu ya ce ya soke shi ma, saboda mu ba mu gani wani amfanin shi ba, saboda da aka ba su ma ba su yi wani abu wanda yake ga yana amfanin ko kuma na kasa ba. Kenan ya kamata a samu a ba waɗansu kamfani wanda za su yi aiki wannan yadda za a kawo ci gaba cikin kasa gaba daya.
Shi kuma a nasa bangare Traore Hamidu na ganin akwai buƙatar a tattauna tsakanin kamfanin da gwamnatin Niger domin samar da mafita.
Kasan an ba permit na exploration uranium a gagoki ya kamata a ce ka shige shi ka fara aikinka. Kenan dalili wannan yana iya ya kasance dalilai wanda ya sa aka soke shi. Matakin dai ya zo da mamaki. Vraiment abin mun tamaha ke ba zai kai nan ba har a soke na Canada kamar da ana soke na France. Muna tamaha za su daidaita kuma Canada su maida mishi wannan abin nan na exploitation na uranium.
Masu fashin baki dai irin su Abdurrahman Dukko na alakanta wannan soke-soken lasisin kamfanin Turai da gwamnatin mulkin sojin Niger ke yi da sabuwar alakar da ke tsakanin kasar Niger da kuma Rasha.
Tun juyin mulki na 26 daga watan Julai mun ga ya kawo sauye-sauye musamman wajen hulɗar shi ta kasuwanci da kasashe wanda ya jima yana yi da su tun 1960. Wannan soke-soken lasisin da ake yi na haƙo ma'adanai na ƙasa yana da alaƙa da kamar hulɗar da ke da Niger da Rasha, saboda mi wannan yanayi da muke ciki dama ce zai samu ta bude idon shi musamman bisa duka irin abubuwan da ke wakana wajen ɗibar arzikin ƙasa. Zai ba da dama ya yi aiki kamar da ƙasashe wanda ke da gaskiya, musamman in kun ɗauki kamar su China, kamar su Turkiya, kamar su Rasha.
Kungiyoyin fararen hula dai sun buƙaci ga gwamnatin Niger ƙin da ta mallaka wa kamfanoni na cikin gida lasisin haƙar ma'adanai maimakon kamfanonin kasashen ƙetare. Al-Mustafa Al-Hassan ɗan ƙungiyar farfulla ne a Agadez.
Abinda ya kamata su Govec kamar su Orano su gane, su in sun koshi suna da lokacin jira har wani lokaci, mu ba mu da lokaci. Aske muna son diyanmu su samu aiki, muna son mu biya da kwalkin diyanmu, muna son mu yi abubuwa da yawa. Kenan ba za mu yi jira ba. Yanzu Supermin ya kamata ta zo, tunda mun iya aikin uranium, mu fiddo uranium kin mu saida shi.
Niger dai yana da arziki mafi kyawun ma'adanan uranium a Afirka, kuma ita ce ƙasa ta bakwai a jerin kasashen da ke kan gaba wajen samar da uranium a faɗin duniya. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, jamhuriyar Niger.
To gaida Hamid, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram. ga Mahmud da ci gaban labaran duniya.
Hukumomi a Malaysia sun cafke mutum shida 'yan wata kungiya da ake kira Ninja Turtle Gang da suka shahara wajen safara kunkuru. Hukumomin sun kuma ce sun kwace kunkuru kusan 200 da aka yi niyyar safara su zuwa kasashen waje. Director General na hukumar kula da gandun daji a kasar ta Malaysia, Abdul Qadir Abu Hashim, ya ce mutanen da aka kama sun hada da wasu 'yan kasar Cambodia 4 da 'yan kasar ta Malaysia 2. Yayin wani samami da aka kai a ranar 2 ga watan Yuli a wani gida da ke Kuala Lumpur, babban birnin kasar ta Malaysia. Ya kara da cewa kudin kunkurin da aka kwace daga hannun mutanen ya kai $52,000, kwatankwacin kusan naira miliyan 80. A yau ne za a kara zagayen kusa da na karshe a gasar cin kofin nahiyar Turai na Euro 2024 da ake yi a Jamus. Kasar Sifaniya da ta yi wa Jarod da Jamus mai masaukin baki da ci 2-1 a zagayen kwata final za ta kara da Faransa, wacce ita kuma ta yi waje da tawagarsu Ronaldo ta Portugal da ci 3 a bugun penalty. A gobe Laraba ne kuma Netherlands, wacce ta fitar da Turkiya da ci 2-1 a quarter finals, za ta haɗu da Ingila, wacce ta doke Switzerland da ci 5-3 a bugun penalty. Wasan Spaniya da Faransa zai wakana ne a filin wasa na Munich Arena da ke birnin na Munich da ke Jamus. Wasan Netherlands da Ingila kuma za a kara ne a filin wasa na Borussia Dortmund da ke birnin Dortmund a ranar Laraba. A ranar Lahadi 14 ga watan Yuli za a buga wasan ƙarshe a filin wasa na Olympia Stadion da ke birnin Berlin.
A gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake wayewayar rahotanninmu. Wannan karan muna nan Amurka, inda yau aka fara babban taron kungiyar kawancen NATO wadda ake ganin za ta fi mai da hankali ne kan yakin Ukraine da Russia da dai sauran batutuwan tsaro da siyasa. Ga dai Baba Yakubu Makeri da rahoton Isabella Kuhuli wanda ya fassara kuma zai karanta.
Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya yi marhabi da babban sakataren kungiyar tsaro ta NATO Jens Stoltenberg a ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon a yau Litinin. Austin ya yaba wa shugabancin Stoltenberg kana ya bada ƙarin haske akan abubuwa da taron kolin na Washington ya kunshi, yana mai cewa taron zai ƙara ƙarfafa haɗin kan kungiyar kada inganta manufar kungiyar ta tsaro.
We made outstanding progress in strengthening our deterrence and defense. We built on our progress from previous summits and we've shown
mun samu gagarumin nasara wurin habbaka ƙarfin mu na tsoratarwa da kuma tsaro. Mun dora akan nasarori da muka yi a taruka na baya. Mun kuma nuna wa duniya cewa NATO ta ƙara ƙarfi da girma da kuma haɗin kai fiye da shekarun baya. Shi ma Stoltenberg ya yaba wa shugabancin Austin musamman wurin neman taimako ga ƙasar Ukraine, kana ya yi Allah wadai da hare-haren makami mai linzami da Rasha ke kaiwa a garuruwan Ukraine da ya kashe fararen hula ciki har da ƙananan yara har da Najiya Litinin.
I condemn these key news attacks. At the summit we'll make decisions to further strengthen our support to Ukraine and
ina Allah wadai da waɗannan hare-hare na rashin imani. A wannan taron kolin za mu ɗau shawara a kan cigaba da ƙara taimakawa Ukraine. Dole ne Rasha ta fahimci cewa ba za ta iya jiran ganin abin da za mu aikata ba. Akwai buƙatar ta zauna kada ta amince da neman mafita, inda Ukraine ta kasance ƙasa mai cin gashin kanta da kuma 'yancin kai. Taron kolin na Washington na zuwa ne yayin da zaɓen shugaban ƙasa Amurka yake ƙaratowa, inda shugaba Joe Biden, babban mai ra'ayin taimakawa NATO, yake fafatawa da tsohon shugaban ƙasa Donald Trump wanda yake kafa-kafa da ƙungiyar ta NATO.
To gaida Baba da rahoton Isabella Kokoli kan kungiyar kawance ta NATO, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe kuma ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma tallafi na ci gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa.
Karmu wanda ba shi ne ta da mu sanda dai na arzikin mu shi ne uwa uwa.
Kamar yadda wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, mun fara tattaunawa kan batun rahoton da kungiyar abinci da aikin gona ta Majalisar Dinkin Duniya ta fitar, wanda ya hasashen cewa sama da mutane miliyan 31 a jihohi 26 a Najeriya da su fuskanci karancin abinci a wannan shekara. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, wakilin Hassan Maina Kaina ya tattauna mana da wani kwararre kan harkokin noma a Najeriya, wanda ya bayyana irin hanyoyin da ya kamata a bi domin kaucewa fuskantar yunwa a Najeriya. Ga da yadda tattaunawar tasu ta kasance.
Professor MK Hoffman, a matsayinka na tsohon daraktan cibiyar bincike mai zurfi da kuma nazari akan harkokin aikin gona a da jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, kuma kwararre akan shanin aikin gona, idan muka duba wannan hasashe da Majalisar Dinkin Duniya ta yi, a matsayinka na kwararre, me zaka ce akan wannan?
Assalamu alaikum Alhaji Hassan, da farko dai nayi godiya da wannan tambaya da kai mani, kuma kamar yadda ka sani wannan wani abu ne wanda yake a gaskiya yana tada ma duk wani ɗan Najeriya hankali. A kwanan baya a matsayina na marubuci na rubuta a Blueprint a cikin shafina na nuna matsalolin da ke faruwa game da matsalolin abinci tun daga shekara ta wuce da kuma har zuwa yanzu. Sannan kuma na nazari na zarci hira da shi ministan noma ya yi Central Kari game da abin da aka yi emergency na food security wanda ya magana da yan jaridu, kuma na ga jadawalin da ita hukumar WFP World Food Program ta yi na cewar kashi 34 a bara suna cikin matsalar abinci sosai da sosai. To, sannan kuma tambayar shi ne, tun daga lokacin da ita wannan gwamnati ta sa wannan emergency din na kan food security, yaya abin yake kwalliya ta biya kudin sabulu kuku? Kamar yadda yanzu abin ya fito zahir cewa a gaskiya kwalliya ba da biya kudin sabulu ba, amma kuma dalilai suna da yawa kamar da kowa ya sani. Misali, ka gani babu iri mai kyau, ba isasshen taki, ga tsadar rayuwa, ga talauci, ga kuma matsalar tsaro, dukkan su sun haɗu sun gwame. Shi yasa ka ga wannan abin ya zo har ya kawo ga cewar ita kanta FAO ta ce miliyan 4.84 a cikin anan a jihar Gombe, a jihar Borno. To, waɗannan wasu abubuwa ne wanda yake dole mu diba shi da basira.
To, yanzu waɗannan matakai ne kamata a ce an ɗauka domin shawo kan wannan matsala.
To, me ya kamata a yi? Abubuwan da ya kamata a yi suna da yawa, amma waye ne ya kamata ya jagoran wannan abu, musamman ma ita gwamnatin tarayya, domin ita gwamnatin tarayya ita ce wadda take kaman uwa ba da mama ake cewa, saboda na farko dai tana cibiyoyin bincike guda 17 a Najeriya, wanda yake waɗannan cibiyoyin binciken dukkansu a kullum cibiyoyi ba abin da suke labin da binciko abubuwan da noma da kiwo ya shafa na Najeriya. Sannan kuma a yanzu ga tsarin da shi wanda minista ya faɗa lokacin da ya yi hirar yan jaridu na wannan emergency on food security din, kaga tsari ne wanda aka sa tun daga noman rani na bara har daminan nan har zuwa shekara 4. To, kaga wannan tsari yana nan. Sannan kuma ga hukumomin tsaro da soja da wayawa duk hannun yan federal government yake. Sannan kuma dubban masana a kan harkar noma da kuma kan harkar tsaro. Sannan kuma ga dukiya wadda take za a iya amfani da ita ta a shigo da wasu abubuwa, musamman ma kayan aikin gona ko iri da sauransu wanda zai zamanto ya taimaka ko kuma ya zamanto an ba da tallafi ga wanda shigo da shi. To, waɗannan wasu abubuwa ne wanda suke idan aka ce za a tsaya a yi su, tambayar shi ne misa ba a yi ba? To, a gaskiya wannan ya kamata dole a tsaya a diba a ga cewar babban abin da ya kamata a yi shi ne a fito da waɗannan abubuwa tsari da ake su ana suna nan a rubuce a zaune kuma da wannan masana a haɗa su a tambaya ta yaya za a biyo mu wannan abu saboda Najeriya Allah ya yi mana albarka ta noma da kiwo da duk abin za mu iya wanda yake zamanto cewar noman nan za mu iya noma abubuwa sun fi guda 100 a Najeriya wanda yake in muna so za mu noma to amma mun kasa gashi kullum ana ta shigo da abinci ga kuma tsada ta abin saboda haka dole a zauna in aka zauna za a samu ta yanda za a fitar da wannan amma a gaskiya yawanci mu gabaki daya wani lokaci baka sanin ma abin da ake baka san ina ake ba to kaga wannan shine ya kamata gwamnati ta bude hanyar da za ta zama ta zauna da masanan nan ta ina ta wace hanya ya kamata a bi don a warware wannan matsala saboda ita wannan matsala fa ba kawai wai marasa kuɗi ta shafa ba har su ga masu kuɗin domin idan mara kuɗi bai da abinci yunwa ta hana shi ya bacci to shi kuma mai kuɗi ba zai iya bacci ba saboda wanda baya da shi bai bacci ba kaga wasu ko akwai barazana kenan ga mai shi idan mara shi baya saboda haka yana da muhimmanci ya zamanto an tashi tsaye kuma wannan abu tintin an ta magana sa ba ma kawai maganar ishu din tsaro ko iri ba da sauransu akwai maganar kuma canjin yanayi wanda yake zahiri ne abu ne yake faruwa ana ganin shi kowane lokaci duk manoma sun san daga wanda yake noma shekara 10 zuwa yanzu zai gaya maka yana ganin barazanar matsalar yanayi canjin yanayi to amma alhamdulillahi duk waɗannan abu za a iya maganinsu idan har an tsaya an zauna an diba an tsara na san dai an riga ya tsari amma a tsaya a fito da tsarin a tafiyar da shi shine babban matsala ga ita gwamnati sai ka rasa koma mai ake ciki to ubangiji Allah ya masu jagora
masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu da Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin tsohon daraktan cibiyar bincike mai zurfi da nazari kan aikin gona a jami'ar ABU Zaria Farfesa Muhammad Khalid Usman da wakilin mu Abuja Hassan Maina Kaina sai kuma Fiona Wamai da ta daidaita mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC
to a gaishe ka da tawagarka yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da masu saurare kan turo mana ta email
sako mu na farko ya fito daga Umar Ali Badai Abadam yace assalamu alaikum VOA Hausa hakika muna jinjinawa masarautar garin Gaya na jihar Dosso dake jamhuriyar Niger a bisa namijin kokari da ta yi wajen baiwa mata 100 filayen noma domin karfafa harkokin noma don yakar halin matsi da matsatsin rayuwa hakika wannan abun farin ciki ne maduka da fatan sauran masarautu dake jamhuriyar Niger za su yi koyi da na garin Gaya sako na gaba ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau wanda yake cewa a wannan lokaci da hayakin girki ya daina tashi a gidajen talakawa da dama a Najeriya yana da kyau masu shi su taimaka wa waɗanda ba su da shi domin gaskiya ana karɓan kebura mai zafi makuwa sako mu na gaba ya fito ne daga Sani Muhammad Cindo unguwar Karufin Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya yace salam VOA Hausa hakika rashin jin labarin fasinjoji da wasu 'yan bindiga suka sace su a jihar Kogi abin tashin hankali ne maduka ya Allah bayyana su cikin aminci ya kawo ƙarshen matsalar rashin tsaro da ya addabe mu a ƙasar mu Najeriya amin sama amin sai kuma wannan sakon haɗin gwiwa daga Jamila da Fatima ta Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da Aisha Dangote Karasuwa tare da Ado Salati Goma ga Annabi Rijau suka ce a tsarin demokaradiyya kowa ya san akwai kyakkyawar fahimtar juna tsakanin shugabanni da talakawa amma ba haka abin yake tafiya ba a ƙasar mu Najeriya don haka gaskiyar maganan ya kamata a yi gyare-gyare ba ma gyara ba tunda dai kowa na yin shuka ne don ya girbi abin da ya shuka ba wai ban shuka daban mai girbewa daban ba a ƙarshe muna addu'a Allah ya sa kiran mu ya shiga kunnuwan waɗanda muka yi domin su sako mu na ƙarshe da cewa assalamu alaikum sunana Rabiu Nuhu Nabuka daga karamar hukumar Bakori dake jihar Katsina Najeriya yace halin tabarbarewar tsaro da hawan farashin kayan abinci da muke fuskanta a Najeriya Allah kawo mana sauki dan matsayin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
To, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma a takaice. Yanzu kan da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma a takaice.
Kungiyar tsaro ta NATO ta fara taronta na koli a yau Talata a nan Washington DC, taron da ajandarsa za ta fi mai da hankali kan yadda za a ci gaba da nuna wa Ukraine goyon baya domin yakar mamayar da Russia ta yi mata. Ana sa ran shugabannin kungiyar ta NATO za su cimma matsaya ko samar da wani tsari kan yadda mambobinta za su ƙara taimakawa dakarun Ukraine. Ana kuma sa ran kasashen za su faɗaɗa alƙawura da suka yi ko samar da sabbi kan ba da gudunmawar makamai musamman na kare sararin samaniyar ƙasar ta Ukraine, su kuma fatattaki dakarun Rasha daga iyakokin ƙasar. A gefe guda kuma Ukraine ta ayyana yau Talata a matsayin ranar makoki, sannan kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kira taron gaggawa bayan jerin hare-haren da Rasha ta kai da makamai masu linzami a Ukraine, waɗanda suka halaka mutum 37 suka jikkata sama da mutum 170. Daga cikin wuraren da harin na Rasha ya fada akwai wani asibitin yara a Kyiv, babban birnin ƙasar, harin da magajin garin na Kyiv Vitali Klitschko ya kwatanta a matsayin ɗaya daga cikin munanan hare-hare tun da aka fara wannan yaƙi. Dakarun Isra'ila a ranar Talata sun zafafa hare-haren da suke kaiwa Gaza duk da gargaɗin da shugabannin Hamas suka yi, wanda ke cewa hakan zai iya haifar da matsala ga tattaunawar neman tsagaita wuta da ake kan yi. Dakarun Isra'ila sun ce hare-haren sun kaikaici yankin da ake kira Shejaya, inda suka kashe wasu dozin-dozin ɗin mayakan Hamas. Ofishin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya nuna damuwa a yau Talata kan hare-haren da dakarun na Isra'ila suke kaiwa, da kuma umarnin neman fararen hula su fice daga wasu yankuna. A yau ne za a kara zagayen kusa da na ƙarshe a gasar cin kofin nahiyar Turai na Euro 2024 da ake yi a Jamus. Ƙasar Sifaniya da ta yi wa jarar da Jamus mai masaukin baki da ci 2-1 a zagayen kwata final za ta kara da Faransa, wacce ita kuma ta yi waje da tawagarsu Ronaldo ta Portugal da ci 3-3 a bugun penalty. A gobe Laraba ne kuma Netherlands, wacce ta fitar da Turkiya da ci 2-1 a kwata finals, za ta haɗu da Ingila, wacce ta doke Switzerland da ci 5-3 a bugun penalty.
To, masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe, sannan idan Allah ya kai mu da dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Nijar, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za mu kawo muku wani sabon shirin, lokacin da za kuma ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku kan yarjejeniyar Samoa. Shin kuna ganin akwai hujjojin cewa ta kunshi halatta luwaɗi da auren jinsi ko kuwa? Sannan menene ra'ayinku idan ta kunsa ko bata kunsa ba? Kamar yadda aka sani dai lambar da za a kira ita ce 2 6 2 9 8 0 6